Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a 20 ga watan Oktoba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa lauyoyi da masu sharhi kan lamarin siyasa na mara baya ga dawo da shari'un kararrakin zaben shekarar 2023 kotun daukaka kara a biranen Abuja da Lagos.
Abin da muke fata mu gani a nan gaba a sake yin kuskure ma dokokin zaben da kuma kundin tsarin mulki na kasa ya bada umurnin cewa duk wani hukuncin zabe da za a yi daga farkon sa har zuwa karshen sa ya zama an gama shi kafin a rantsar da wanda aka zaba.
Barista Zakariya Mu'azza kenan muna tafa da karin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku rahoto na musamman game da korafin mutanen yankin Silaja akan karancin ababen more rayuwa a yankin da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Gabar kotun daukaka karar Monica Manson ta dau matakin ba.
To masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Isra'ila ta kai karin harahara ta sama a zirin Gaza a cikin dare a daidai lokacin da aka yi gargadin cewa dakarun Isra'ila na iya mamaye yankin da Hamas ke da iko a kowane lokaci. A yau Juma'a Isra'ila ta faɗa cewa tana shirin kwashe mutane daga garin Kiryat Shmona dake arewacin kasar inda za a je waɗanda aka kwashe a gidajen da kasar ke daukar nauyin su. Garin na Kiryat Shmona yana kusa da kan iyakar Isra'ila da Lebanon inda mayakan Falastinawa ke ci gaba da kai harharar rokoki da makamai masu linzami. Ministan tsaron Isra'ila ya shaida wa sojoji da su shirya kai mamaya ta ƙasa a Gaza. An kashe fiye da Isra'ilawa 1,400 da Falastinawa 3,400 a yakin. Dakarun tsaron Isra'ila sun wallafa a shafin X wanda aka fi sani da Twitter cewa jiragen yaƙi sun kai hari kan sama da wurare 100 na ƙungiyoyin 'yan ta'adda a zirin Gaza a cikin dare tare da lalata ramuka da ɗakunan ajiye kayayyakin harsasai da ma na headquarter aikin su. A yanzu dai ana sa ran samun tsaiko akalla na kwana guda ga ayar motocin agaji da ake sa ran za su shiga zirin Gaza daga Masar ta mashigar Rafah a yau Juma'a. Jami'an Amurka sun bayyana gyaran hanyoyin a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da suka janyo tsaikon ayar motocin da aka shirya kai muhimman kayayyakin jinya, abinci, ruwa da sauran abubuwan bukata a Gaza. Yankin dai ya sha fama da harahari ta sama na kusan makonni biyu daga sojojin Isra'ila da ke mai da maitrani ga harin bazata wanda mayakan Hamas suka kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Harin bama baman dai ya haifar da dubban ɗaruruwan mazauna Gaza da suka rasa matsugunansu tare da buƙatar agaji. Shugaban Amurka Joe Biden ya kulle yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Masar na ba da damar shiga Gaza a ziyarar da ya kai Isra'ila a wannan makon. A karin farko shugaban China Xi Jinping ya yi tsokaci game da rikicin Isra'ila da Hamas a jiya Alhamis inda ya kira da tsagaita buɗe wuta tare da jaddada cewa kafa ƙasa mai cin gashin kanta ta Falastinu ta hanyar samar da ƙasashe biyu shine babbar hanyar kawo ƙarshen rikicin. Shugaban China ya bayyana hakan ne yayin ganawarsa da Prime Minister Masar a birnin Beijing inda ya ce babban abin da ya sa a gaba shine dakatar da faɗan cikin gaggawa tare da hana rikicin yaduwa ta yadda ba zai jefa al'umma cikin mummunan mawuyacin hali ba. Shugaban na China ya yaba da kokarin Masar na taimakawa wajen hana yaduwar matsalar. Ya kuma ce Beijing a shirye take ta karfafa haɗin gwiwa da Masar da sauran kasashen Larabawa domin sauƙaƙa rikicin da kuma samar da dawwammamiyar maslaha kan matsalar Falastini tun da wuri. China dai ta yi ɗarin yin allawadar da kungiyar ta Hamas a bainar jama'a tare da game da harin da Isra'ila ta kai wanda ya janyo suka daga Kudus da kuma Washington. A yayin da sojojin Isra'ila ke ci gaba da kai hare-haren ta sama kan Gaza, Beijing ta tsaurara suka kan Isra'ila, tana ne cewa matakin da kasar ta dauka ya wuce matakan kare kai. Babban hafsan tsaron Philippines ya umarci dukkan jami'an tsaro da rundunar soji mai dakaru 163 da su guji yin amfani da kafafen yanar gizo wanda ake amfani da su wajen neman bayanan sirri da samun da hotunan sirri. Yana ne cewa za su iya haifar da matsalolin tsaro. Sakataren tsaron kasar Gilberto Teodoro Junior ya bada wannan umarnin ne a wata takarda da ya bayar a ranar 14 ga watan Oktoba, yayin da dakarun kasar Philippines ke kokarin raunana ayyukan ta'addancin kwaminisanci da kuma na musulmi da aka shafe shekaru da dama ana yi, da kuma kare muradin yankuna a tekun kudancin China da ake takaddama a kai. A yau Juma'a, ma'aikatar tsaron kasar ta tabbatar da sahihancin takaddar wanda umarnin ke yawo a yanar gizo a 'yan kwanakin nan, amma bata bayar da wasu bayanai ba, ciki har da abin da Teodoro ya fitar da gargadin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lauyoyi da masu sharhi kan lamarin siyasa na mara baya ga dawo da shari'un kararrakin zaben shekarar 2023 kotun daukaka kara a Abuja da Lagos. Wannan dai yana zuwa ne biyo bayan matakin da shugabar babbar kotun tarayya Monica Dongban Mensam ta dauka na takaita yanke kararrakin a biranen biyu. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Al-Hikaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugabar kotun daukaka karar Monica Mensam ta dau matakin bayan yawaitar korafi daga kotunan karar zabe da ke nuna rashin gamsuwa da hukunce-hukuncen da aka yanke don yiwuwar cusa kan wasu 'yan siyasa. Tun dawo da daukaka kara zuwa Abuja da Lagos, an samu shari'un da aka soke daga hukuncin da kotunan zabe suka yi da suka shafi majalisar dattawa da wakilai. Lauya mai zaman kansa Abuja Barista Modibo Bakari ya ce matakin na da tasiri don tsaurara hanyar isa ga alkala.
Banda shari'un gwamnati da shugaban kasa duka su ne final. Daga duk abun da tribunal ya yi bar jami'ai su wajen su zo su dawo kuro afil yadda ake zargi su zo su yi influencing in tasiri a kan shari'un da ake yi. Aka ce gara a daga gaba kida na arewa dawo da su Abuja, na kudu kuma a mai da su Lagos. Kuma ana sa panel, ba za ta san panel din ba, sai san da za a saurari kara kawai sai a kawo panel.
Dawo da abun kotu ta ɗaukaka kara da ke Abuja da Lagos, shin waɗannan mutane da ake zargin kamar suna ba da cin hancin ba za su iya kutsawa waɗannan kotunan ba ne?
Dalilin da ya sa kutsawan ba za ta yi sauki kamar idan ana ƙarƙashin jihohinsu. A ƙarƙashin jihohinsu na yawanci ko gidaje wuraren saukansu ma ka ga gwamnoni suke daukan wannan dawaniyar.
Shi ma Barista Zakariya Mu'azu ya ce tsarin dokar gaggauta yanke hukunci wato AGJA na taimakawa a wannan ɓangaren.
Ayan nan dokoki suna da muhimmanci a tsarin zaɓe, saboda yanzu an ayyana dole a yi hukunci tsakanin lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Abin da muke fata mu gani a nan gaba, a sake yin kuskure ma dokokin zaɓen da kuma kundin tsarin mulki na ƙasa ya ba da umarnin cewa duk wani hukuncin zaɓe da za a yi daga farkonsa har zuwa ƙarshensa, wato har zuwa na kotun koli, ya zama an gama shi kafin a rantsar da wanda aka zaɓa. A yi shari'a a kare gaba ɗaya kafin ma a shiga ofis, balle a ce za a dan samu wani tasiri da wanda yake cikin ofis zai yi akan wanda baya cikin ofis.
Tuni wasu daga gwamnoni da ba su yi nasara ba a kotun karar zaɓe, irin gwamnan Nasarawa AA Sule da na Kano Abba Kabir Yusuf, suka ɗaukaka kara. Kazalika yan takara ma da ba sa kujera irin su Farfesa Saniya Ayana NNPP a Taraba suka ɗaukaka kara don rashin gamsuwa da hukuncin kotun karar zaɓen.
Bibos record ba ma bibos report ba, wanda zai nuna mutane nawa ne suka zo suka yi zabe a polling unit, record na PVC da aka kai, record na register voters da aka yi, da sauran mutilation da suka tayi a cikin ECHA, ECHB, ECSC, ECHD, ECHE. Duka mun hada an kai, mun kawo shaidu 128. Saura ga tsawo, a zo a yanke shari'a muna munna, sai kawai aka ci mana wai shari'ar mu an kore ta kuma ba mere. Wannan shi yasa muka yi mamaki, muka ce to mu ga yawa, ƴan uwan mu na tara ba su yi hakuri. Mun daga kara, yanzu muna jira a fara karan mu. In Allah ya yarda mu ne da nasara.
Kotun koli a nata bangaren za ta fara sauraron daukaka karar kalubalantar Ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zabe ranar Litinin mai zuwa bisa daukaka kara da Atiku Abubakar na PDP da Peter Obi na Labour suka yi. Nasiru Adamu Malika a murar Amurka daga Abuja.
A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman game da korafin al'ummar yankin Sileja da ke jihar Neja akan karancin ababen more rayuwa a yankin. Dukkuwa da cewa garin na kusa da babban birnin tarayyar Najeriya. Ga Mustafa Nasiru ba tsare da karin bayani.
Al'ummomin da ke zaune a yankin Sileja kusa da Abuja, fadar gwamnatin Najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan matsalolin da suka ce suna fuskanta na karancin ababen more rayuwa a yankin. Garin na Sileja dai wanda ke cikin jihar Niger na ɗaya daga cikin manyan garuruwan da ke ɗaukar nauyin baki da ke zuwa Abuja, fadar gwamnatin ƙasar da sunan aiki ko kuma kasuwanci da ma sauran al'amuran yau da kullum. Barista Muhammad Tanko Zakari, tsohon kwamishina a ma'aikatar sufuri ta jihar Niger, wanda kuma a yanzu lauya ne mai zaman kansa da ke zaune a garin na Sileja, ya ce samar da Abuja ya kamata ya zama alheri ne ga mutanen Silejan, to amma kuma sai aka samu sabanin hakan.
Tsakani da Allah, mutanen Sileja sai dai mu ce kai co oyo Allah. Tsakani da Allah, zuwan Abuja kamata ya zama alheri a gare mu, amma da hakika mafi yawancin mu sai muka yi nadama. Abin da ya sa ku muka yi nadama saboda Sileja an maida mu baya, ba mu samu cigaban da ya kamata mu samu ba. Kuma ya ita ce masarautar da ta bada kusan kashi 60 zuwa 70 na kasanta aka maida shi Abuja. Babban abin ma sunan garin mu Abuja aka dauka aka maida aka ba New Federal Capital. Kamata ya ce wannan jagoran kokari da muka yi mun ci moriyar sa kwarai da gaske. Amma manyan mu na gari sun yi daidai gogoron abin da za su yi, amma kasan al'amari na kasar na sai a hankali.
Na'am, mene ne ba ku ci moriyar shi ba yanzu?
To yanzu bara na baka misali, kaga kamar yanzu nan kusan mutane 40 ko in ce 50 na mutanen da suke aiki a Abuja Sileja suke zaune. Sileja suke zuwa asibiti, Sileja suke shan ruwa, Sileja suke komai da komai na mu'amalar su na yau da kullum, suke zuwa kasuwannin mu. Amma in ka duba Sileja ga baki daya, social amenities din mu sun ko sai ci baya suke yi. Asibitin mu da mu ba dan zuwan wannan gwamnatin lolo da aka dan gyara mana ba. Asibitin da aka yi kamar misali na mutane 500 yana atende ma mutane kusan 5000 a yanzu haka. Kamata ya ce ita gwamnatin tarayya ta shigo garin Sileja ta kara mana infrastructures fiye da yadda baka zato. Titunan mu da sunan duk sai baya suke, sai lalacewa suke. Ka ta samu wani intervention daga federal government da za a zo a gyara mana titunan mu a Sileja. Wani shan ka duba ko ina yanzu sai borehole ake ginawa. Sai ya kamata a ce ita gwamnatin tarayya ta shigo ta ma mutanen a Sileja tsakani da Allah abin da ya kamata. Kaga bacin wannan na biyun ka bibi kusan ta kamar Sileja, ya kamata a ce yaran mu kusan ayyuka a Abuja sai ma an ba mu mun tsuri. Amma ni zan yi tabbata ma da cewa a tsakanin hannunka zaka kiga yaran Sileja guda suke aiki a Abuja. Duk in zo an ma mai dukkan ayyukan da ya kamata a ba mu, kaga sai baki suke zuwa suke yin saƙen kudu ɗan ina da sauransu da sauransu.
Na, kai barista, kai masanin doka ne ta ƙasa yanzu, me kake ganin ya kamata a yi a hukumance domin ku a biya muku bukata wannan yanki?
A hukumance kafin ka kira ni yi wannan interview da kai, da na baka facts and figures na reports kala-kala da aka yi akan abubuwan da ya kamata a yi magarin Sileja tun lokacin da aka buƙaci dawa da Federal Capital Abuja. Amma kana duk wayannan report da aka yi da abubuwan da aka yi a tsarukan za a ba Sileja da abubuwan da ya kamata za a yi a improving for infrastructure da duka ba a yi ba. So da haka inda wayannan report din suna nan kuma a hannun gwamnati, da za a yi implement wayannan report din, ko mu kaga mutane sai mu ce alhamdulillah. Amma muna da masaniya su shugabannin mu suna kan bi, kuma muna tattara da tun da dan Allah a wannan gona da ya gina da niyyan create ministry for boundary commission tsakanin Niger da Abuja. To muna fatan alkhairi wannan committee aka yi zai ƙara tallafa mana kwarai da gaske.
To shi ma dai tsohon shugaban karamar hukumar ta Sulaja Alhaji Shu'aibu Liman Iya ya ce duk da yake Sulajan na daukar nauyin abubuwa da dama da ya kamata a ce Abujar ce ke dauka. Amma ba su samun biyan bukata ta ci gaban mutanansu.
Abubuwan da ke faruwa a Abuja don nauyin har yanzu yana kan Sulaja ne. Bukatunmu har yanzu ba za mu ce an biya mana bukatunmu ba. Muna kuma kuka har yanzu saboda lallai a dube mu da idon rahama. Ba ana magana federal capital ne fa gaba daya. Matsayin tarayyar Najeriya ne gaba daya ba jiha ba. Saboda haka ya kamata a ce an keɓe mana waɗansu garaɓasa da waɗansu biyan bukatu wanda Allah za a share mana hawaye. Daga nan ne za mu san cewa lallai mun yi sadaukar da rayuwarmu, mun sadaukar da ƙasarmu, mun sadaukar da dukiyoyinmu da komai namu saboda ci gaban babban filin tarayya.
Na'am, menene ainihin kuke bukata yanzu cikin sauri ta yadda za a biya muku bukatunku ko da ba a samu 100% ba?
Bukatunmu major concern dinmu infrastructure din Sulaja is overstressed.
Wato tsarin Sulajan ma gaba ɗaya yana bukata a taɓa shi.
Yes, ta kuntata. Ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta duba saboda ta inganta rayuwarmu. Yanda zamu ji daɗi side by side da su mazaunan Abuja. Ya kamata a ce akwai special grant wanda gwamnatin tarayya take ba jihar Niger saboda cigaban Sulaja.
To a ƙarshen makon nan da ya gabata ne dai aka gudanar da bikin cika shekaru 30 da mai martaba sarkin na Sulaja Malam Awal Ibrahim ya kasance a kan gadon mulkin sarautar ta Sulaja. Ya ce duk da yake sun sadaukar da abubuwa da dama domin samar da Abuja, amma kuma har yanzu ba su ci moriyar hakan ba. Sai dai Malam Awal Ibrahim, wanda tsohon gwamna ne a jihar Niger, ya ce suna fatan za a samu canji musamman a cikin wannan sabuwar gwamnati.
Alhamdulillahi, ni da kaɗan cikin muna sani da irin yunkurin da shi mai girma gwamna na mai yanzu yake yi. Kuma muna nan muna iya duk abin da za mu yi mu mara masa. Babu shakka mun sadaukar da abubuwa da yawa saboda zaman lafiyar wannan ƙasa. Kuma irin dangantakarmu da Abuja gaskiya ba mu so mu ji daɗi ba sosai. Ya kamata a ce musamman mutanenmu da yake alaci da suna zaune cikin Abuja mun samu kyakkyawan alaƙa da su da kuma kula dangane da batun tabbatar da an yi appreciating irin sacrifice da muka yi saboda zaman lafiyar ƙasar nan da kuma kafar wannan birnin tarayya na Abuja. To amma yanzu Allah ya kama lokaci da yake muke kyautata zaton irin yunkurin da mai girma gwamna ya yi da kuma irin za mu mara masa za mu samu haske dangane da yadda kamata zamantakewar mu da Abuja ta zamanto insha Allah.
To samar da gwamna a Abuja na cikin bukatun wasu al'ummomin yankin ta yadda za su rika zaben gwamna da zai mulki yankin sabanin nada musu minista da ba dan asalin yankin ba. Barista Muhammad Tanko Zakari ya ce ta yiwu hakan ya zama mafita ga al'ummar wannan yanki.
Ta yi zama ga mafita gare mu gaskiya saboda Allah, saboda kagan aka yi wannan it means cewa ɗan ƙasar mu suma suna da rights su zaɓi wanda suke so ya zamanto musu gona maimakon a ce minista ce dai an nada daga ko'ina. Amma kuma ba nan gizo ke saka ba, kagan Abuja zan ta zama no man's land. Ana iya yin haka din ma kuma sai ba mu ci moriyarsa ba idan muka yi sake. Amma abin da muke so shine dai idan aka ba kowa haƙƙinsa, dukkan mazaɓoyi gundumin da suka yi constitution a Abuja a ba kowa haƙƙinsa, ƴan ƙasa a ba su haƙƙinsu, ba ƙaramin sacrifice aka yi aka wannan abubuwan ba. Su har kai kamata gwamnatin tarayya ta shigo tsakani da Allah a duba kundin yarjejeniya da aka yi tsakani da Allah tsakanin mutanen Sulaja da mutanen da federal capital sannan a implement wannan policy system. In aka yi aka ga tsari sai mu kawo na mutuka.
A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda ita gwamnatin Bola Ahmed Tinubu za ta tunkari wannan korafe-korafe na yankin mutanen Sulajan da ma sauran yankunan da ke kusa da Abuja. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to kafin mu je ga shirinmu na gaba ku dan shakata da wannan wakar.
Kaya ya rabu mina ne ki, kaji ka dangula. san gaba ya ce sha taguri da yake ci
kai ya taguri da yake ci
inda na dauki da ganga da kana na dauki dan amshi na kaga maro kana na zan ya sha to mamma no guri da yake ci
kai ya taguri da yake ci
maso zowa open ko ye open maso zowa gona ko ye gona lebura kan hanya ko ye aiki a yau ko wane gumi na yake ci
kai ya ra gumi na yake ci
idan dai kaga mutum bi zama ta kana ga su tura kyakkyawa yana yin yanga na yin toko na tabbata gumi na yake ci
kai ya ra gumi na yake ci
sai an sha wuya kan sha
madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
wannan kwallon kafa daga kasar Jamhuriyar Kamaru inda mutum sirayen ta gwabza kwanjinta ga kasar Burundi a yayin da ake ci gaba da tantance kasashen da za su buga cin kofin kwallon kafa wanda gudana a kasar Ivory Coast a shekarar 2024 nan sai dai kasar Jamhuriyar Kamaru ita ce ta fito gagarabadin a kungiyoyin kwallon kafa da suka buga na kasashe guda hudu wannan dai karan kasar Kamaru ta yi wa kasar Burundi babban barbo Allah aka buga a filin kwallon kafa na Benin Garwa dake arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru kasar Kamaru dai ta jefa balabali guda uku ne bayan da aka dawo hutun lokaci wannan ne ya bata damar zamantowa ɗaya daga cikin kasashen da za su gwarza kwanjin su a kasar Ivory Coast ne na hira da malamin kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru Malam Umaru Sha da abin da ya ce
eh abin da zan faɗa shine wasa yayi kyau kuma su Burundi sun zo su babu su zo akan cewa sun zo ne kawai haka Kamaru ta samu ga abin nan ba domin sun zo sun yi kwazo kowa ya gani a farkon shashin wasa da aka soma kowa ya ga cewa ba don muna da shahararren gola ba da abun da bai mana kyau ba gaskiya to da muka dawo ne to anan ne muka canja aka canja rawa to anan ne muka samu su kwallo uku to amma idan ka duba ka gani sai kaga cewa su ma Burundi na ekip ne wanda yake zuwa gaba za a fafata da su domin suna da yara matasa wanda kuma suke wasa kasan Turai to idan ka duba ka gani cewa a wasan da dukan su da muka yi nan ba wai mun fi karfin su gaba ɗaya bane domin sun jijjiga mu da kyau da gaske
da kamar shi shugaban kungiyar kwallon kafar kasar Kamaru na Kakahu a samu ya to yana sanya wa baki to amma yanzu a wannan wasan mun ga ya zo yana tattaunawa da wasan ko yana nuna musu yadda zai wasa ba kaga shi aka kai wata game suka kware ba wannan lokacin
eh ai ka san da shi Eto da shi Sombahana ba abun da Sombahana zai diga wa Eto ba kana ji kai dai bala'i a fili bane shi Eto din yana yi to amma yanzu ya dakata yanzu baya yi yawa ya daga baka dan baya nuna fiskarsa to amma kan akwai shawaran da yake ba shi ai kuma idan ya ba wa Sombahana shawara baya tsallakewa ai ka san shine mai gidansa ba shi sashi a wajen din ba shi sashi
yana shawara kaga watan da za a yi a takwasan kasar Kudu wani ya kana ga kasar ta shirya wajen karban wannan babuncin wasan kwallon kafa
abun da ya wuce shekaran jiya wancan ya nuna cewa idan dai Cote d'Ivoire ba su tashi ba to za a kwace wannan wasa wajen domin filin wasan kwallon kafa guda ana son guda biyar ko kuma hudu sosai wanda yake kwararru to shi Cote d'Ivoire uku suke da shi a cikin uku kuma ga ɗaya da ya nuna cewa shani ba zai iya wutar ba za su kai labari ba to ana tsoro yaya kada a kwace a hannunsu domin kasar Afrika su suna nan suna gefe a Turkiyya ta Kudu suna jira
kuma suna bukatar
su suna bukatar su ma su abin nan da akwai Algeria da akwai Maroc da yake sun samu matsala yanzu amma kamar Egypt haka su ma in aka ba su ba za su ki ba
Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to madalla yanzu kuma ga wannan sakon
lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo mai dan dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar ai wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar Asabar Allah sa mu dace
to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
Isra'ila ta kai karin hare-hare ta sama a zirin Gaza a cikin dare a daidai lokacin da aka yi gargadin cewa dakarun Isra'ila na iya mamaye yankin da Hamas ke da iko a kowane lokaci. A yau Juma'a Isra'ila ta faɗa cewa tana shirin kwashe mutane daga garin Kiryat Shmona dake arewacin kasar. Ministan tsaron Isra'ila ya shaida sojoji da su shirya kai mamaya ta ƙasa a Gaza. An kashe fiye da Isra'ila 1,400 da Falastinawa 3,400 a yakin. A yanzu dai ana sa ran samun tsaiko akalla na kwana guda ga ayar motocin agaji da ake sa ran za su shiga garin zirin Gaza daga Masar ta mashigar Rafa a yau Juma'a. Jami'an Amurka sun bayyana gyaran hanyoyi a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da suka janyo tsaikon ayar motocin wanda aka shirya kai muhimman kayayyakin jinya da abinci da ruwa da sauran abubuwan bukata a Gaza. Yankin dai ya sha fama da hare-hare ta sama na kusan makonni biyu daga sojojin Isra'ila da ke mai da martani ga harin bazata da mayakan Hamas suka kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya, da Fiona wa Mai nan dudu da ta hada shirin da ba da umarni, da ma injiniya mu Mr. Nick, ni Maryam Dauda ce cewa ku huta lafiya.